الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لدوكا وندنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 29 ga watan safar shekara ta 2438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 11 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna sunnatul usul ila mabadi'i ilmi usul fi tauhidi illahi wa ittiba'i rasul na ash-shaykhul imam hafiz ibn ahmad ibn ali al-hakimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wa balafi idan na tambayoyi suka iya gabata wai misali mutum ne yake janye da mota Allah ya kaddara hadari aka samu wani adadi suka mutu me yake kanshi farkon abin da yake kanshi wato shine biyan diya domin kisa ne na kuskure kisa ko na kuskure farko diya ake biya iya adadin jama'ar da suka mutu iya gwargwadon diyar da za a biya in mutum biyu ne Allah ya musu rasuwa diya ta mutum biyu za a bada haka in sama da haka ne ko ƙasa da haka sannan kuma kowanne bayan an biya diya tsakanin shi da ubangijinsa zai yi azumi 60 a jere idan mutum biyu ne Allah ya musu rasuwa kenan azumi 60-60 zai yi su biyu wannan shine ka'ida na idan mutum yana sanye da susaiti da takalmi yana iya shafa akan takalmi kamar misali irin takalmi kafa ciki wanda ba hudda shi ba yake wanda ko mu ce akan dau lokaci mai tsawo ma kafin a hudda kamar takalma wato irin na sojina in kuma kamar misali takalmi ne irin wannan susaiti wannan kafa ciki dai wanda mutum yakan sa dan ado ya je ya dawo to wani abin da ya dace ya shafa akan susaiti shi'ai mun yi bayani shafa akan kulli da kuma jawar shi ne susaiti da takalmi gaba daya dalilai hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka yayi shafa akan kufi yayi shafa akan susaiti yayi shafa akan takalmi kenan wannan ba bambanci daga wannan zuwa wannan kenan in ya kasance misali mutum yana sanya irin takalmi kafa ciki akwai na ma'aikata wanda mutum zai dau tsawon lokaci a cikin wannan kenan wannan zai iya shafa akan takalmansa. Haka misali in society ne, mutum zai iya yin shafa akan sa. Haka in kufi ne, mutum zai iya yin shafa akan sa. Babu bambanci daga tsakanin waɗannan uku, kowanne mutum yana iya shafa akan sa. Kuma maganar cewa idan ka fitar da kufin ko ka fitar da society, to idan baka yi gaggawa ka maida cewa shafar ta baci, wannan duka babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Da kuma sharadin cewa sai shi susetin ko kufin ko takalmin ya rufe wato daidai inda ake wankewa, ma'ana idan sau, shi ma wannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Akwai sharuda da wasu malamai suka gitta, to gaba ɗayan waɗannan sharuda babu wani hadisi wanda yake zama hujja akan waɗannan sharuda da suka gitta. Da irin cewa idan ya kasance kufin ya tsage ko susetin ya tsage kashi ɗaya daga cikin ukun diddigenka a waje, shi ma ba za a yi shafa ba a kansa, wannan duka babu wasu dalilai a kan. Na'am. Kafa dari a kullum. Wai dangane da wai cewa a kullum idan mutum ya karanta kulhuwan lahu sau dari tana masa mika ce? Wai kankare masa bashi. Bashi babu abin da yake kankare shi illa biya. Sai dai illa ka biya mutane haƙƙinsu. In kuma ni tsakaninka da ubangijinka ne, to ka yi ƙoƙari ka biya. Domin manzon Allah ya faɗa, fadainullahi a haƙu bil ƙaba, bashin Allah shi ya fi cancanta game da biya. In yana bin ka bashin azumi ka biya, in yana bin ka bashin wasu salloli ka biya da sauransu. Kuma maganar cewa karanta ta sau dari, wannan baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abin da ya tabbata game da fadula ta suratul ikhlas, wato na tsayawa matsayin sulusin alqur'ani, ma'ana akan ba mutum ladan wanda ya karanta kashi ɗaya daga cikin ukun qur'ani, duk wanda ya karanta qur'an lahu sau ɗaya. Idan ka karanta sau uku, to kana da ladan saukar alqur'ani, a gane ko? Amma ba kamar yanda wasu dama hanya ce ta tsugu na a ɗau mutum a yi kwantara da shi ya sauke alqur'ani, galibin su saukar kulhuwan lahu suke. Sai mutum ya karanta ya ce ya sauke ma qur'ani kuma ya karbe kudinka. Wannan kwata-kwata dama al'amari ne wanda yake na damfara, wanda ba ya da asali a addini. Kwarai. Don haka ka karanta kulhuwan lahu uku ka ce ka sauke alqur'ani, a kana da ladan saukar alqur'ani amma baka sauke alqur'ani ba. Kuma wanda ya sauke alqur'ani daga farkonsa har zuwa ƙarshen shi ya fi ka lada kai da ka karanta qur'an lahu gaba. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa duk wanda ya karanta wato harafi daya na alqur'ani yana da hasana goma. Manzon Allah ya ce bazan ce da ku alif lam mim a shimulce, wato harafi ne. Manzon Allah ya ce alif harafi ne, lamun harafi ne, mimun harafi ne. Na'am. Mun yi bayani akan mas'ala ta tsuntuwa, darasi ne na musamman a cikin darasinmu na sunan Kirin. Duk wanda ya tsinci wata tsuntuwa, ma'ana dukiya wanda mai ita zai ringa waiwayawa, wanda ba zai manta ba da gaggawa, to ya zama wajibi mutum ya kai wannan abin da ya tsinta ya adana shi a wuri amintacce, kuma sannan ya ci gaba da sanarwa a wuraren taruwar jama'a kamar kofar masallatai da kasuwa da duk inda jama'a suke taruwa. Zai ci gaba da wannan sanarwa tsawon shekara guda. Alhamdulillahi a yau an samu ci gaba, hanyoyi waɗanda suke da sadarwa, ga gidan talabijin, ga gidan rediyo, ga jarida da sauransu, ta wannan hanya mutum zai sanarwa game da abin da ya sanda na binci dukiya a lokaci kaza kenan wanda ya san nashi ne ya zo yayin bayani idan shekara ta cika mai kudin bai fito ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to kai kokarin tantance cikar an gane ko ta kudin ka san wace kala ce in ta bata ce ka sani in ta tsumma ce ka sani idan ja ce ka sani ko baka ko tsanwa ko ma wace kala ce kai kokarin tantance ta sannan kuma kai kokarin sanin madaurin baki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa an gane ko ka san madaurin bakin cikar idan irin sufar tungune ne kenan ka san irin nau'in zikin shin na karfe ne ko na roba ne wani kala ne sannan kuma sai ka yi kokarin lissafa adadin kudin da suke cikin jikar mazan laye ce sannan kana iya amfani da waɗannan kudade in ma ka kashe su ga amfanin kanka ko ka yi kyauta da su ko ka yi sadaka taka ta rage mazan Allah ya ce amma ko zuwa wani lokaci in dai mai kudin ya fito mazan Allah ya ce sai ka rama masa kudinsa to don haka a nan in sadaka ka yi da su malamai suka ce lokacin da ya fito ya yi bayanin cewa ya zo da kudi lokaci kaza adadinsu kaza shekar kala kaza ce ka tabbata shi ne to sai ka faɗa masa cewa ka yi sadaka da kudin in har ka yi sadaka in ya ce to shikenan Allah ya ba mu ladan to wannan kuma ba komai kenan Allah zai sadar masa da ladan sadakar shi idan ku yace kama kanka kenan to ka tabbata cewa dole ne zaka biya shi haƙƙin shi in kana da kuɗi take yanki ka biya shi in baka da halin biya ya biyo ka bashi a gane ku
an baka da an ji laira ya ka biya shi
to ai dai bayani ne kaji in kana da ka biya shi in baka da halin biya ya biyo ka bashi ya biyo ka bashi in Allah ya maka rasuwa baka da halin biyan bashi ai akwai wanda aka dora musu nauyin su biya maka bashi sune dangin ka na kusa sune za su biya maka bashi in dangin ka na kusa ba su da halin biya abu ne wanda yake kan gwamnati ita za ta biya ma duk wani dan kasa bashi wannan shine kaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce wanda a farko idan aka kawo gawa ana bin mamacin bashi maza Allah sai ya ja da baya baya masa sallah idan an ce shi mamacin ya bar abin da zai iya biya masa bashin da yake kansa maza Allah sai ya wuce ya ma gawar sallah in ya so ana gama sallah ku je ku biya mutane haƙƙinsu idan ku an ce mamacin ana bin shi bashi kuma bayyana halin biya maza Allah sai ya ce sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah ni ba zan masa ba lokacin da Allah ya buɗa masa hanyoyi na shigowar dukiya zuwa daula ta musulunci aka buɗe garuruwa da yaki aka samu ganima mai yawa daga wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya khutuba a cikin khutubar manzo Allah yake cewa sabansa yace duk wanda Allah ya masa rasuwa ya bar dukiya manzo Allah yace ba ma buƙatar komai dukiyar shi ta iyalinsa ce ma'ana gado ne na iyalin shi duk wanda ya mutu ana bin shi bashi manzo Allah ya ce fa ilayya wa alayya ya mutu ya bar bashi ko ya bar iyali manzo Allah ya ce fa ilayya wa alayya idan ya bar iyalai talakawa manzo Allah ya ce daukan nauyin su na gare ni in ya bar wani bashi bashin da ya bari manzo Allah ya ce na kai shi ne malamai suka ce daga cikin dukiyar da take cikin baitul mali da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kan biya ma duk wani wanda ake bai shi bashi wanda Allah ya masa rasuwa baya da halin biya dan haka suka ce wajibi ce kenan akan bai wannan baitul mali ta kasa in shi wanda yake jagorancin al'umma bai biya ba to laihin na kai shi abu bakiya ba dan haka kasancewar wannan yana nuna cewa in mutum Allah ya masa rasuwa farko sai a bincika ya bar dukiyar da za ta iya biya masa bashi in ya bar dukiyar da za ta biya masa bashi ko da dukiyar gaba ɗayanta za ta tafi a biyan bashi dole ne za a biya masa bashi bayan an fitar da ɗawainiya ta tattala shi zuwa makomarsa sai ya masa likkafani sai ya masa turaren da za a shafa da itacen da za a jera a cikin kabarinsa domin a suturce shi in an fitar da wannan kuɗaɗe duk abin da ya rage to farko bashi za a biya masa in baya da halin biyan bashin da yake kansa to iyalinsa su za su biya masa wannan bashi. Idan aka wayi gari iyalan talakawa ne ba su da halin biya to wannan nauyin biyan bashi ya koma kan hukuma. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun shiga fasalin da ke bayani game da wato abinda hadisi na Jibril alaihi salam ya kunsa na ma'ana shine karantar da mu addini. Shine malam ya faɗa mana cewa shi wato addini ince shine musulunci, wato ya kasu zuwa martabobi guda uku. Ma'ana martaba ce ɗaya bin ɗaya har zuwa uku. Farko yace al-Islam, martaba ta farko kenan musulunci. Sannan mataki na biyu al-imani, na uku shine al-ihsan. An gane ku kenan, al-ihsan shine martaba wadda take ƙarshe kenan. Martaba ta farko shine al-Islam, mataki na farko kenan. Sannan mataki na biyu al-iman, mataki na uku al-ihsan. Dan haka kaga al-muslim bai kai al-mu'min, sannan shi kuma al-mu'min bai kai al-muslim. Al-muslim shi yake sama da su gaba daya. Sai yace wa bayanu arkani kullin minha, da bayani game da gimshikan kowane ɗaya daga cikin su. Dan haka ana in ka dauki wannan kalimomi guda uku, al-islam wal iman wal ihsan, kaga kana iya cewa kullu mu'minin muslim wa laysa kullu muslimin mu'mina, dukkan mu'mini musulmi ne amma ba kowane musulmi bane kuma mu'mini. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kaga anan kuma zaka iya faɗa kullu muslimin muslimu mu'minun muslim, kenan dukkan muhsin kenan mu'mini ne musulmi ne. An gane ko? Kenan kullu muslimin kullu mu'minin musliman wa laysa kullu muslimin mu'minan, sannan kullu muhsinin sai ka ce mu'minun muslim, kenan dukkan muhsin mu'mini ne musulmi ne. Amma kowane mu'mini kuma musulmi ne, amma ba kowane musulmi bane mu'mini. Domin su waɗannan larabawan ƙauye sun zo suna faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna cewa amanna, ai mun yi imani, mun gaskata ka, mun gaskata Ubangijin da ya aiko ka. Ubangiji ta'ala ya ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, ce da su kada ku ce kun yi imani, saboda imani abu ne wanda yake cikin zuciya, sanin abin da ke cikin zuciya na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Walakin qulu aslamna, ku je ce dai mu musulunta, saboda shi musulunci zahirin al'amari ne, duk wanda ya yi kalimar shahada to ya zama musulmi. Amma sanin cewa mu'mini ne ta gaskiya, to wannan yana da alaka da zuciya, sanin abin da ke cikin zuciya ko yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a, kamar yadda bayani ya gabata, ba za ka yanke shakka aka ce kai mu'mini ne ka ce eh ni mu'mini ne, sai dai ka ce ana mu'minin insha Allah. Amma ba dan kokonto ba game da imanin, saboda tsarkake kai wannan kwata-kwata baya halatta, sai dai ka ce ana mu'minin insha Allah, ni dai mu'mini ne in Allah ya so. Amma kai tsaye ba za ka ce mu'mini, amma ka ce kai musulmi ne za ka ce ana muslim, saboda shi musulunci abu ne wanda yake zahiri. Duk wanda ya yi kalimar shahada yana aikata abinda kalimar shahada ta kunsa to ya zama musulmi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an muqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-sala wa yutu az-zaka fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Yace an umarce ni na ci gaba da yakar jama'a, wato sai sun tabbatar da cewa babu abin bauta kusa cancanta da gaskiya, face Ubangijin da ya halicci halittu, su tabbatar da cewa ni shakada ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa dukkan duniya kuma har zuwa kiyama. sannan kuma su tsaye da sallah su bayar da zakka. Manzon Allah ya ce in sun aikata haka to sun tsara jinanansu game da ni kuma sun tsara dukiyarsu sakamakon suna ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan yana nuna mana musulunci abu ne wanda yake zahiri. Duk wanda ya yi kalimar shahada yana salla, yana azumi, yana zakka, ma'ana duk abubuwan da kalimar shahada ta kunsa to za mu ɗauke shi a matsayin musulmi. Amma sanin abin da ya ɓuya a cikin zuciyar shi na ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shi ne malam ya ce wa bayani arkani kullum minha, shi ne muka karanta wato ɗan baitittukan da malam ya zo da su wanda wato mun gama bayani kenan akan waɗannan ginshikai na musulunci guda biyar. Yau kenan insha Allah za mu tashi akan ginshikan imani. Ba laifi muna iya maimaita karanta baitittukan sannan mu dasa darasi na yau. قال الناظم رحمه الله تعالى اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فالصلاة جاءت على جميعه مشتملا جاءت على جميعه على جميعه مشتملا إسلامي والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فهك ودر ما قد نجد أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تعدية الزكاة والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطيع فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام أولهم نور بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم وخمسة منهم أولو العزم الأولى بسورة الأحزاب والشورى تلا. وتشير ما ينشي فتلك خمسة وأنم wato su ne ginshikan musulunci guda biyar wanda bayani ya gabata a kan su da Jibril alaihi salam ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da hakikalin musulunci. Ya ce masa fa akhbirni anil islam, ba ni labari game da hakikalin musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yace shi musulunci wato hakikaninsa kenan, ginshikinsa na farko shine shaidawa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya sai Allah, tare da tabbatar da manzanci na fiyayyen halitta Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Sai yace masa wato kimar salata, sannan kuma ka tsaye da sallah, ginshike na biyu. Wato utiya zakata, sannan kuma ka bayar da zakka, ginshiki na uku. Wata suma ramadana, ka azumci wata na ramadan, ginshiki na hudu. Sai ya ce wata hujjal baita in istaqata ilaihi sabila, sannan ka nufaci ɗaki na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala domin ziyara in har ka samu damar wato halar wannan nufatar. Shi ne kamal da ke iya abin da zai kai ka ya dawo da kai, tare da kana da koshin lafiya, kuma hanyar da za ta kai ka ta dawo da kai amintatta ce, ba abin da zai taɓa lafiyarka ko mutuncinka ko dukiyarka. Shi ne ya ce wata hujjal baita in istaqata ilaihi sabila. A lokacin nan Jibrilu alaihi salam sai ya ce masa sadaqta, lalle ka yi gaskiya game da abin da ka faɗa, wannan shi ne hakikalin musulunci. Umar ya ce fa ajibna lahu, sai muka yi mamakin sa yas'alu yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya ta wanda bai san abu ba tambayar da yake tambaya ce ta wanda bai san abu ba wayu saddiquhu kuma yana gaskata shi irin gaskatawar wanda tuntuni daman ya san da abu shi yasa Umar yayi mamaki yace muka yi mamaki gashi tambayar da yake tambaya ce ta wanda bai san abu ba to amma gaskatawar da yake kuma gaskatawa ce ta wanda yake ya san abu ka san duk wanda ya san hakikanin abu in an fada masa to kai tsaye yake gaskatawa sannan sai yace masa fa akhbirni anil imani ba ni labari game da imani menene hakikaninsa azan Allah yace masa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi shine a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano masa ginshikan imani guda shida to shine anan malam yace mana wani da imani sittatu arkani bilanu qurani malam yace na ga imani ginshikai guda shida bilanu qurani wato ba tare da wata gaddama ba tare da wani musu ba ginshikan imani guda shida ne ba na bakwai kinsu farko shine sai yace imanuna billahi zil jalali wato imanin mu da ubangiji subhanahu wa ta'ala zil jalali wanda yake ma'abucin wato girma da daukaka wa malahu min sifatil kamali hakanan yin imani da abin da ke ga ubangiji subhanahu wa ta'ala na sifofi wanda suke na kamala na cika da batsiwa imani da ubangiji subhanahu wataala bayani ya gabata a kansa farko shine yin imani da samuwar ubangiji subhanahu wataala ka tabbatar da cewa akwai shi domin babu wanda yayi inkarin samuwar ubangiji subhanahu wataala sai ɗan kadan daga cikin bayinsa an gane ko su ma wasu da suka yi inkarin wato kasancewar kawai tsabar girman kai ne amma zuciyarsu ta yi yakinin cewa akwai ubangijin da ya halicce su waɗanda suke inkarin samuwar ubangiji subhanahu wataala su ne falasifa ma'ana ƴan filosofi waɗanda su ba su yarda ba da cewa akwai ubangiji subhanahu wataala su a iya aqidarsu kawai suna ganin komai ɗabi'a ce ta samar da shi babu wani ubangiji da ya halicci halittu daman waɗannan in kana neman mahaukata in ka zo kansu ka dole zaka taka bunki wanda ma bai san ba mahalicin shi kuma shine zai zo ne wani littafi a zo a ce a karanta shi har a yi wata munakasha a kan shi wai a ringa nema maka wai dalilai a ringa baka hujjojin wai yanda zaka gano cewa akwai ubangijinka ai halittar kanka aya ce wadda take nuna cewa akwai wanda ya halicce ka kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa fi anfusikum afala tusiru game da halittar kawunanku akwai dalilin da ke nuna samuwar ubangijinku shin ba kwa lura da haka idan kaga mota dai ai ka san ba ita tayi kanta ba akwai wanda yayi ta haka irin waɗannan falasifa ƴan filosofi suka zo wajen al-Imam Abu Hanifa suke tattaunawa da shi wai a ba su dalilan da suke nuna cewa akwai Allah wanda ya halicci halittu Abu Hanifa yace dan Allah ku dan dakata mun akwai wani abu ya dan dimotar da ni ina cikin tunani wani labari ne aka bani aka ce a wannan kurama ta dajila ma'ana wani teku ne an ce wai ga wani jirgi wani bato idan yazo a gabar shi da kanshi yake lautu in yayi lautu kuma ba tare da mai tuka shi ba daga wannan gaba kuma sannan yaje ya sauke ya dawo suka ce wannan abin da aka faɗa maka ai mai hankali ba zai kama ba duk wani mai hankali ba zai kama ba yace to kuke tambayar cewa ubangijin da ya halicce ku kenan anan sai ku tsaya ku diba shin ku kuka halicci kanku tunda kun ce wannan abu ba zai yi ba to ai abu ne wanda ke nuna cewa a ce waɗannan halittu an same su haka ba tare da mahalicci ba to duk wani wanda yake da hankali ko mun ganganta sai ba zai kama ba na daga cikin waɗanda suka yi inkarin samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne fir'aun shi ma kuma girman kai ne domin ya san akwai ubangijin da ya halicci halittu. Da annabi Musa ya ce masa ubangijin da ya aiko ni shine ubangijin halittu, shine ya ce wa ma rabbul adamina, wane ne ko ubangijin halittu, menene ubangijin halittu? Ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqine, mahaliccin sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankanin su in har kun kasance masu tsakankancewa. To dan haka wannan inkari ne tunda annabi Musa ya faɗa masa kamar yadda Allah ya hakaito mana a cikin suratul Isra, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair, yace tabbas kai kai sani Fir'aun, ba kowa bai saukar da waɗannan abubuwa face ubangijin sammai bakwai da ƙasai bakwai, kuma yayi haka ne dan nuratar da bayinsa. Shi ne ubangiji ta'ala yake faɗa wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, sun yi musan samuwar ubangiji amma zuciyarsu ta yi yaƙini ta tabbatar da cewa akwai ubangijin da ya halicce su. Don haka kenan imani da ubangiji subhanahu wata'ala farko shine sai kai imani kai yaƙinin samuwar ubangiji subhanahu wata'ala, sannan kuma kai wato imani da rububiyarsa. Menene imani da rububiyya? Shine ka tabbatar da cewa dukkan halittun da suke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakankanin su halittu ne na ubangiji subhanahu wata'ala, shi kadai baya tarayya da kowa da komai game da halittunsa. Sannan kuma ka yi imanin da cewa halittun gaba ɗayansu wato mulkinsa ne, mallakar shi ne. Sannan kuma ka yi imanin cewa dukkan halittun da suke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakankanin su ubangiji subhanahu wata'ala ne yake gudanar da su, shi yake gudanar da lamarinsu. Wannan kenan al-imanu bi rububiyya. Sannan kuma ka yi imani da uluhiyya, shi ne ka yi imanin da cewa a cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya ba wanda ya cancanta a bauta masa banda ubangijin da ya halicci halittu. Ka yi imanin da cewa duk wani abu mai suna ibada gaba ɗayan shi haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wata'ala, baya tarayya da kowa da komai. Sannan wato na hudu shine ka yi imani da abinda ya tabbatar ma kansa ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa, wato na sunaye da sifofi waɗanda suke madaukaka. Ma'ana ka yi imani da dukkan wani suna ko wata sifa wanda Allah ya tabbatar ma kansa a cikin Alkur'ani ko wanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa a cikin sunna ingantacciya. Kuma ka yi imani da duk abin da Allah ya kore ma kansa na sifofin da basu dace da shi ba a cikin Alkur'ani, kai ma ka kore masa, ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore masa na sunaye da sifofi waɗanda basu dace da shi ba. Kenan anan abin da muke so mu gane shine duk sunayen da Allah ya ce nashi ne ya ambata mana a cikin Alkur'ani ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana a cikin sunna ingantacciya, to mu yi imanin cewa wannan sunaye ne na ubangiji subhanahu wata'ala. Kuma duk wasu sifofi da Allah ya faɗa mana a cikin Alkur'ani da sifofin da manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin sunna ingantacciya, to mu yi imani mu tabbatar da cewa sifofi ne na ubangiji subhanahu wata'ala, ba tare da kamanta shi da halittunsa, kuma ba tare da kwatantawa, sannan kuma ba tare da wuhintarwa, kuma ba tare da nuna kaifiya ba. Misali, Allah ya bayyana mana sunayensa sun wuce a lissafa a cikin Alkur'ani, na daga cikinsu idan ka koma ƙarshen suratul Hashr da ya ce huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahu al-khaliqul bariqul musawwir lahu al-asma'ul husna ala aya. Anan ubangiji ta'ala ya zano mana wani adadi daga cikin sunayensa, kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa lalle ubangiji ta'ala yana da sunaye 99, ma'ana 101. Zan Allah ya ce duk wanda ya kididdige waɗannan sunaye sakamakon sa aljanna abubakiya. Duk sunan da Allah ya ce sunansa ne a cikin Alkur'ani ko manzansa ya faɗa, to mu yi imani da cewa sunaye ne na ubangiji subhanahu wata'ala. kuma duk abin da ya faɗa mana na sifofin sa mu tabbatar masa da wannan sifa ba tare da nuna kaifiya ba kuma ba tare da kamanta shi da bayin sa kuma ba tare da wuhintar masa da waɗannan sifofi misali a cikin alqur'ani ya tabbatar mana cewa ya daukaka akan al'arshin sa sai mu yi imani ubangiji lalle ne ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshi kamar yanda ya faɗa mana a cikin alqur'ani sanin yanda ya daukaka akan al'arshi sai mu maida masa bamu sani ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bayyana mana ba kuma shi ma bai bayyana mana ba a cikin alqur'ani don haka wani da yazo ya ma al-imamu malik tambaya dangane da daukakar ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshi yace a gaya masa an gane ku ma'anar ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa sai yace kai fastawa rabbuna yaya ubangiji ta'ala ya tabbata akan al'arshi al-imamu malik Allah ya ji kansa ya sadda kai zuba take ci wannan jibi yake to masa ya sadda kai zuwa jimawa ya daga kansa sai yace al-istiwa'u ghairu mashhur ko kuma al-istiwa'u ma'lu wato shi daukakar ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshin sa abu ne sananne domin lafazin al-istiwa shine al-ulu wal-irtifa wal-istikrar abu ya daukaka ya tabbata yace abu ne sananne tunda shi ya faɗa a cikin al-qur'ani sai yace wal-kayf majhul ko kuma kace wal-kayf ghairu ma'qul ma'ana yanda Allah ya daukaka akan al-arshin shi abu ne wanda ba a san shi ba an gane ko ba a san ba yanda ya daukaka akan al'arshin sa shi ya san yanda ya daukaka akan al'arshin sa sai yace wal imanu bihi wajib imani da daukakar ubangiji game da daukakar ubangiji akan al'arshi wannan wajibi tunda ya faɗa a cikin alqur'ani kuma manzon sa ya faɗa a cikin sunna sai yace was'alu anhu bid'a tambaya game da kaifiyar yanda Allah ya daukaka akan al'arshin sa wannan bid'a ne sabon abu ne domin sahabbai wasu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yaya Allah ya daukaka akan al'arshi iya abinda Allah ya faɗa musu suka wadatu da shi na cewa ya daukaka akan al'arshin sa sun yi imani da haka to kaga anan mi al-imamu malik yake nuna mana tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala duk abinda ya tabbatar ma kansa na sifofi ba tare da nuna kaifiya ba manzon sa ya faɗa mana cewa ubangijin mu in kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage to yakan sauko zuwa samar duniya yama kansa kirari sannan ya ce wa yake neman gafara na gafarta masa wa yake da wata bukata na biya masa wa yake neman arziki na azurta shi ubangiji ta'ala bai gushe ba na fadar haka har sai alfijir ya keto to haka kenan ya zama wajibi akan mu mu yi imani da wannan sauka da ubangiji subhanahu wata'ala yake saukowa da yake amma kaifiyar yanda yake sauka sai a bara masa kayansa ba mu sani ba kuma ya tabbatar mana cewa yana da idanu kuma guda biyu mu yi imani yana da idanu domin ba makaho bane ba an gane ko amma yaya idanunsa suke shi kadai ya sani mun yi imani da yana da hannuwa kamar yanda ya faɗa mana bal ya da kuma wasu qatani yunfiqu kayfa yasha to yaya hannuwan ubangiji subhanahu wata'ala yake shi kadai ya san yanda hannunsa yake to haka duk wata sifa da Allah ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani ko a cikin sunna ingantacciya dole ne mu tabbatar masa shine malam yace wa malahu min sifatil kamali da duk abin da yake da shi na sifa ta cika da batsewa to ya zama wajibi akan mu mu yi imani mu tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya tabbatar ma kansa wannan shine ginshiki na farko kenan daga cikin ginshikan imani kenan mu gane nan ya kunshi abubuwa guda hudu farko imani da samuwar ubangiji subhanahu wata'ala abu na biyu imani da rububiyyar shi ma'ana cewa dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai gaba daya shi kadai ne ya halicce su kuma mallakar sa ne kuma shi yake gudanar da lamarin su abu na uku imani da uluhiyya ma'ana duk wani abu mai sunan ibada ubangiji ta'ala shi kadai ne ya cancanta a sarrafa masa ba wanda ya cancanci a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada in banda ubangijin da ya halicci halittu kenan abu na hudu shine mu yi imani mu tabbatar masa duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi a cikin alqur'ani ko a cikin sunna ta manzon shi ba tare da wuhintar da wannan sifofi ko kuma nuna ko kuma kamanta su ko katantawa ko kuma nuna kaifiya sannan haka kore masa duk abin da ya kore ma kansa na sunaye da sifofi in ma a cikin alqur'ani ko a cikin sunna ta manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine sai malam yace wa bil mala'ikil kiramil barara wato haka nan yin imani da mala'iku waɗanda suke al-kiram masu daraja al-barara waɗanda suke masu tsantsar biyayya ga ubangijinsu domin lafazin al-barara jam'i ne na bar idan aka ce bar mai matukar biyayya ke an gane ko mala'iku ko Allah ya siffanta su da wannan sifa ma'ana tsantsar biyayya kamar yadda yace bi aidi safara kiramin barara wato waɗannan da tattafai suna hannun wato safara su ne mala'iku sai yake cewa kiramin waɗanda suke masu daraja wanda ubangijinsu ya darjanta su ya kimanta su barara kuma masu biyayya ne ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ba sa saba masa kamar yadda ya faɗa alaiha mala'ikatun gidahun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru kamar yadda ya faɗa kuma can mala'iku ba sa gaban kansu bal ibadun mukram la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu mala'iku ba sa rigayar ubangiji da wata fada kafin ya fada su fada kuma su da umurnin ubangiji subhanahu wata'ala suke aiki abinda aka ce su yi shi suke ba sa gaban kansu shine anan yace wa bil mala'ikil kiramil barara haka imani da mala'iku al-kiram waɗanda suke masu daraja al-barara masu tsantsar biyayya ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya kunshi wasu al'amura abu na farko sai mun yi imani mun tabbatar da cewa akwai wata halitta ta ubangiji subhanahu wa ta'ala su ne mala'iku sai mun tabbatar da samuwarsu an gane ku kamar yanda nassi na alqur'ani ya tabbatar kamar yanda kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar kenan sai mun yi imani da samuwar mala'iku kamar yanda muka yi imani da samuwar ubangijinmu abu na biyu sannan mu yi imani da cewa mala'ikun Allah subhanahu wata'ala wato halitta ce mai yawan gaske wanda ba wanda ya san adadin ta in banda ubangijin da ya halicce su kamar yanda yace wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin wato rundunar ubangijinka ba wanda ya san rundunonin ubangijinka illa hu wa face shi ma'ana ba wanda ya san adadin mala'iku in banda ubangijin da ya halicce su hadisi na cikin sahihain hadisin Malik ibn Sa'sa'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa wato lokacin da aka yi tafi saman bakwai da shi aka yi miraji da shi manzo Allah ya ce thumma rufi'a liyal baitul ma'mur manzo Allah ya ce sannan sai aka daga mun wani daki da ake kira shi al baitul ma'mur masallaci ne wanda Allah ya rantsuwa da shi a cikin suratul dur sai nace da jibril alaihi salam ma hadha wannan kurwal daki ne menene sai yace hadhal baitul ma'mur yace wannan shine dakin da ake kiran shi al baitul ma'mur yace masa yadkhuluhu kullu yawmin 70000 malaki idza kharaju minhu lam yaqulu fihi akhir ma alayhi a kowane yini na Allah wato mala'ika 70000 suke shiga wannan daki su je su ziyarce shi kuma sannan ba sa dawowa gobe ma wata 70000 ce ta musta daban tunda Allah ya halicci duniya kuma har zuwa kiyama a kullun mala'ika 70000 yake ziyara wannan daki wannan 70000 da ta ziyarci wannan daki a yau to har zuwa kiyama kuma ba ta dawowa gobe ma wata 70000 ce ta daban kaga wannan yana nuna adadin mala'iku ubangiji subhanahu wata'ala kadai ya san yawansu kuma haka hadisi ne ingantacce na cikin sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah da musnad na al-Imam Ahmad zan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa aqati as-sama'u wa huqqalaha an ta'iba yace sama tayi nishi kuma ya cancanta tayi nishi lafazin abad an ciro shi ne daga al'aqid. Al'aqid wato shine karin sirdi na raƙumi lokacin da aka masa dautu mai nauyi, yanda icce yake goguwa da icce wani sauti yana fitowa. Shi ne manzon Allah ya ce abati sama'u, sama ta yi nishi, wa hukkalaha an ta'ifa, kuma ya cancanta ta yi nishi saboda nauyin da take ɗauki. Manzon Allah ya ce a cikin sama gaba ɗaya sammai bakwai, manzon Allah ya ce babu gurbin da mutum zai dora yatsa hudu face akwai mala'ika, in ma yana tsaye ko ya yi ruku'u ko kuma ya yi sujada. Gaba ɗayan girman sammai bakwai kowane wuri babu inda za ka dora yatsa hudu, akwai mala'ika a tsaye wanda yana bautar Ubangiji subhanahu wata'ala. To dan haka yana daga cikin imani da mala'iku shine mu yi imani da cewa mala'iku halitta ce wadda take mai yawa, wadda ba wanda ya san adadinta in banda Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan abu na uku, sannan mu yi imani da cewa bayi ne waɗanda suke masu daraja, masu kima, masu martaba a wurin Ubangiji subhanahu wata'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul anbiya, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ubangiji ta'ala ya ce wa qalu, mushrikai sun faɗa, ittakhadha ar-rahmanu walada, cewa Ubangiji ar-rahman wato ya riƙe ɗa, wato cewa wai mala'iku yayin sani. Sai yace subhanahu, zarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wata'ala, matsayinsa ya wuce a ce ya rikida. Sai yace bal ibadu mukram, bari dai su mala'iku da ake jingina ma Ubangiji cewa ƴaƴa mata ne nashi, yace ibadu mukram, bayi ne waɗanda suke ababan karramawa, ma'ana masu daraja a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Sai yace la yasbiqunahu bil qawli, ba sa rigayar Ubangijinsu da wata faɗa kafin ya faɗa su faɗa. Wa hum bi amrihi ya'malun, su suna aiki ne da umarnin Ubangijinsu, abin iya abin da ya ce su yi shi suke. Kaga a shahidi nan cewa bal ibadu mukramu, bari dai bayi ne masu daraja. To a nan yana daga imani da mala'iku, sai mun yi imanin cewa bayi ne waɗanda suke masu daraja. Kamar kuma yadda Allah ya faɗa bi aidi safara kiramin barara, ma'ana masu daraja, masu da'a ga Ubangijinsu. Sannan abu na hudu, sai mun yi ƙudurin cewa wato waɗannan mala'iku junansu na fifitar juna, ma'ana wasu sun fi wasu daraja a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda ƴaƴan Adam ba ɗaya ba muke, wasu sun fi wasu daraja, to haka su ma mala'iku wasu sun fi wasu daraja. Kaga idan ka ɗauki jinsi na ƴaƴan Adam, su wane ne suka fi kowa daraja? Wato su ne manzanni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda zamu iske daga cikinsu ma Allah ya tankaɗe, ya rauraye, ya fitar da wasu waɗanda suke su ne zaɓaɓɓu a gunsa. To haka su ma mala'iku junansu ya fifici juna a wajen daraja. Waɗanda suka fi kowa daraja daga cikin mala'iku su ne mala'iku guda uku: Jibrilu alaihi salam, sannan Mika'il, sannan Israfil. Waɗannan su ne mala'ikun da suka fi kowane mala'ika daraja a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? So da yawa yakan gudana akan harshen wasu cewa da Azra'il kuɗa ake zanawa. To shi wani Azra'il ya zo ne a cikin Isra'iliyat, an gane ku? Amma bai zo ba a cikin Alkur'ani ko sunna cewa akwai wani mala'ika mai suna Azra'il. Wannan a cikin Isra'iliyat, labarai waɗanda suke zauwa daga littattafan ahlul kitab su ne suke ambata cewa Azra'il. Sannan su waɗannan mala'iku kuma sai mun yi ƙudurin cewa Allah ya halicce su ne wato daga wani sinadari wanda ya sha bamban da sinadarin da Allah ya halicci ƴaƴan Adam. Kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa ma Aisha cewa ƴaƴan Adam Allah ya halicce su ne daga laka. An gane ku? Domin asalinmu daga annabi Adam ne, annabi Adam ko Allah ya halicce shi daga laka. Sannan ya ce aljannu ku, Allah ya halicce su ne daga tsantsar wuta, kamar yadda yake cewa khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar. Sannan sai ya ce mala'iku ku, Allah ya halicce su ne daga haske, Allah ya halicce su daga haske. Don haka kamar yadda masu bincike na kimiyya suka tabbatar da cewa abin da ya fi komai wato gaggawa shine haske, haske yafi komai gaggawar tafiya. Da haka mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suka fi komai gaggawa wajen tafiya, domin a cikin wato yini daya sukan sare tafiya daga sama saman bakwai zuwa kasan bakwai, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada a can, yake cewa janna yake cewa fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddu, wato mala'ikun Allah sukan hausu sauka a cikin yini, yinin da gwargwadon shi wato shekara dubu ne daga cikin abin da za ku iya kirga. Tafiya ta shekara dubu a cikin yini ɗaya mala'ika yake yin ta. Sannan yana daga cikin imani da mala'iku shine mu yi imani da waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana sunayensu. Duk wani mala'ika da Allah ya ambata mana sunan shi, to mu yi imani, mu yadda da cewa wannan suna ne na wani mala'ika na musamman. Wanda Allah bai ambata mana sunayensu kuma a jumulce, sai mu yi imani da mala'ikun Allah gaba ɗaya. Na daga cikin mala'ikun da Allah ya ambata mana sunayensu akwai Jibrilu alaihi salam, akwai Mika'il, wannan sunayensu ya zo a cikin nassi na Al-Qur'ani. Sannan da Israfil shi ma ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a cikin du'a'u da istifta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ambata waɗannan hukum, kamar yadda yake cewa Allahumma rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila, manzon Allah yakan zanu su guda uku. Kenan kaga wannan sunayensu ya tabbata a shari'a cewa sunaye ne na mala'iku. Sannan na daga cikin wanda Allah ya ambata mana sunansa, wato akwai mala'ikan mutuwa. Yaya sunan shi? Shine sai ka ce malakul maut, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Sannan na daga cikin wanda aka ambata mana sunayensu, wato shine mala'ikun da suke tambaya, suke ma bawa tambaya idan an shigar da shi cikin kabarinsa, wato shine munkar wa nakir, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Al-Bara ibn Azib. Hadisin yana cikin As-Sunanul Arba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana sunayensu. Kenan a jumulce mu yi imani da duk wani mala'ika wanda Allah ya ambata mana sunansa, kuma wanda Allah bai ambata mana sunan shi, kuma shi ma mu yi imani da su gaba daya. Sannan kuma yana daga cikin imani da mala'iku shine mu yi imani da cewa mala'ikun Allah subhanahu wata'ala Allah ya dora musu wasu ayyuka daban-daban. Akwai mala'ikan da Allah ya dora masa kula da isar da wahayi zuwa ga manzanni, ma'ana wanda Allah ya wakilta shi game da wato yin wahayi zuwa ga manzanni shine Jibrilu alaihi salam, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, kamar yadda ya faɗa, man kana aduwwan qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. To anan sai mun yi imani cewa daga cikin mala'ikun Allah akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da wato kai wahayi zuwa ga manzanni shine Jibrilu alaihi salam. Sannan kuma mu yi imani daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta shi game da wato shine ruwan sama da sarrafa shi zuwa inda Allah yake so ya saukar da ruwan. Wannan shine mala'ika, wato kamar yadda malamai suke faɗa shine wato Mika'il alaihi salam. Mala'ika Mika'il shine wanda Allah ya wakilta shi game da kasa ruwa da kore girgije a kai iya inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake neman saukar da ruwa ya sauka. Sannan daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta shi game da busa ƙaho shine a Israfil, kamar yadda Ibn Kathir a cikin tafsirinsa a daidai faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu al-haq wa lahu al-mulku yawma yunfakhu fi sur. Anan yayi bayanin cewa mala'ikan da Allah ya wakilta game da busa ƙaho shine Israfil alaihi salam, game da wasu dalilai da suka tabbatar da haka. Sannan daga cikin mala'ikun akwai wanda Allah ya wakilta shi game da karɓar rayukan bayi shine mala'ikan mutuwa, kamar yadda ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Sannan daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta game da kare bawa, an gane ko a cikin yanayinsa, sawa'an yana zaune ko yana cikin tafiya ko yana bacci ko yana farki, akwai mala'ikun da Allah ya wakilta waɗanda suke tafiya gaba da bayan bawa, duk inda kake akwai mala'iku a gabanka akwai a baya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakfin bil layli wa saribun bin nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. Dan adam yana da masu biya gaba gare shi da baya, da bayansa sune mala'iku. Amma idan alkadarin Ubangiji subhanahu wata'ala ya zo, su waɗannan mala'iku suna kare mutum ne gaba da hadirra, duk wani hadari suna kare bawa da izinin Allah subhanahu wata'ala. Amma in alkadarin Ubangiji ya zo, dole za su kauce abinda Allah yake nihi ya kasance ya kasance. Sannan daga cikin mala'ikun akwai wanda Allah ya wakilta game da kiyaye aikin bawa na alkhairi da na sharri, sune mala'iku waɗanda ake kiransu alkiramul katibun, masu daraja waɗanda suke masu rubutu, kamar yadda ya faɗa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Sannan daga cikin mala'ikun akwai wanda Allah ya wakilta game da fitina ta kabari, waɗanda suke ma bawa tambaya shine kamar yadda ya bayani ya gabata munkar da nakira, waɗannan su ne Allah ya wakilta su game da yi ma bawa tambaya. Sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da gadin aljanna, wanda shi mai tsaron kofa ne, wanda suna ce masa Ridwan, duk da cewa babu dalilin da ya tabbatar da cewa ga sunan shi, illa kasancewar za mu yi imani akwai mala'ikan da Allah ya wakilta game da gadin kofar aljanna, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ati babu da jannati yawmal qiyamati fa astabti, a ranar kiyama zan zo kofar aljanna da nemi cewa a buɗa mu, fa yaqulu al-khazin man ant, mai tsaron kofar aljanna sai ya ce kai kuwa ne ne, fa aqulu Muhammad, sai in ce masa ni ne Muhammad, fa yaqulu sai ya ce bika umirtu Allah aftaha li ahdin qabla, daman da kai aka umarce ni cewa kada na suke na buɗa ma wani kafin shigarka. Kaga wannan mala'ika Allah ya wakilta shi game da gadin kofar aljanna. Sannan akwai mala'ikun da kuma Allah ya wakilta su game da gadin wutar jahannama, su ne zabaniya, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fa yada unadiya sanadu zabaniya, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa alaiha tis'ata ashar, alaiha tis'ata ashar, ma'ana ga ita wuta akwai mala'ika 19 waɗanda suke gadinta. Sannan kuma daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta su game da ba mu'minai al-bushr a lokacin mutuwarsu, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati al-aya. Sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi wato da mahaifa, wanda in Allah ya halicci da a cikin cikin mahaifa, wannan mala'iku za a umarce shi game da abubuwa guda hudu, ya rubuta aikin wannan bawa, ya rubuta arzikinsa, ya rubuta iya adadin kwanukan rayuwarsa, sannan ya rubuta cewa dan wuta ne ko dan aljanna. Sannan daga cikin mala'iku akwai waɗanda Allah ya wakilta su game da ɗaukan gadon sarauta, shine al'arshi, gadon mulkinsa akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su game da ɗaukan wannan gado, kamar yadda ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya. Sannan daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta su suna yawo a ban ƙasa, iya abinda suke nema mazauni na ambaton Allah inda ake karanta alqur'ani da sunna, iya abinda suke nema a ban ƙasa su shine iya aikinsu, inda suka ga ana karanta alqur'ani ana karanta sunna suka zo su zauna je su ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala labari game da irin bayin da suka haɗu da su. Sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikan da Allah ya wakilta game da kula da duwatsu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je Taif ya kira Yesu zuwa musulunci, suka wato munana masa, suka haɗa shi da yara da mahaukata suka ringa jifansa wawayensu, mala'ikan da yake wakiltar duwatsu ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ni ne mala'ikan da Allah ya wakilta ne game da kula da duwatsu. Ubangiji na ya ce na tambaye ka in har ka yarda ka amince na ɗau dutse ɗaya na jefa musu gaba ɗaya su zama tula bani, yace fatan da nake Allah ya fitar da wanda zai bauta masa daga zakarsu. Kaga wannan malaika ya tabbatar ma manzon shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya wake fita shi game da kula da duwatsu. Sannan daga cikin malaikun akwai waɗanda ba dare ba rana su kawai cikin ibada suke. An gane ku wanda ba sa fatara game da bautar Allah, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa a cikin yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu. Tsawon dare da yini suna tsarkake Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, suna bauta masa, wato ba sa samun fatara, ba sa yanke ibada. To wannan yana daga cikin kenan imani da mala'iku. Sai mun yi imani cewa mala'ikun Allah Subhanahu wa Ta'ala akwai waɗanda Allah ya dora musu wasu ayyuka, su ne kaɗan daga cikinsu da muka zamu. Sannan malam sai ya ce da ya ce wa bil mala'ikil kiramil barara, sai ya ce wa kutubi ilmun zalatil mutahhara, wato haka nan yin imani da littattafan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wato al-munzalati, littattafan da aka saukar ma manzanni, al-mutahhara, wato littattafan da aka tsarkake su, wato game da yankin ƙarya, ma'ana gaskiya ce kasantacciya daga wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wato shi ma imani da littattafan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana da wasu al'amura, wanda imani da littattafai baya tabbata, dole sai mutum ya tabbatar da su. Abu na farko shine mu gaskata cewa duk wani littafi da Allah ya faɗa cewa ya saukar, to mu tabbatar da cewa zance ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, shine yayi zance da littafin akan fuska wanda take ta haƙiƙa. Mu tabbatar da cewa duk wani littafi da Allah ya saukar cewa zance shi ne, sai mu yi imani, mun yakin cewa zance ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ya saukar da wannan littafi. Sannan abu na biyu, mu yi imani ga cewa gaba ɗaya littattafan da Allah ya saukar suna kira ne zuwa kaɗaita Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin ibada. Dukkan littafin da Allah ya saukar littafi ne wanda yake kira zuwa tauhidi, shine kaɗaita Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da bin dokokinsa. Sannan abu na uku shine mu yi imanin cewa gaba ɗaya littattafan da Allah ya saukar junansu yana gaskata juna, babu tuka da warwara tsakankaninsu. An gane ko kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa mana wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi. Al-Qur'ani ya zo ne dan ya gaskata littattafan da suka gabace shi a Taurat da Injila da Zabura da sauransu. Kenan sai mun yi imanin cewa gaba ɗaya littattafan da Allah ya saukar junansu, wato na gaskata juna. Sannan kuma abu na hudu shine mu yi imani da duk littafin da Allah ya ambata mana sunansa. Na daga cikin littattafan da Allah ya ambata mana sunansu, sunayensu, akwai At-Taura wadda Allah ya saukar ma Annabi Musa alaihi salam. Sannan akwai Injil wadda Allah ya saukar ma Annabi Isa alaihi salam. Sannan akwai Az-Zabur wadda Allah ya saukar ma Annabi Dawud. Sannan akwai Suhufu Ibrahim wa Musa, kamar yadda Allah ya ambata am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, kuma da can bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, sai ce inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Waɗannan littattafai ne wanda Allah ya ambata mana sunayensu. Kenan a jumulce sai mun yi imani cewa akwai littafi mai suna At-Taura, akwai mai sunan Injil, akwai mai sunan Zabur, akwai Suhufu Ibrahim wa Musa, sannan akwai cikamakinsu shine Al-Qur'ani. Waɗannan littattafai ne wanda Allah ya ambata mana sunayensu. Sannan kuma duk wani littafi wanda Allah ya saukar wanda bai bayyana mana sunansa, sai mu yi imani a jumulce, domin kowane annabi da kowane manzo da Allah ya aiko, kowanne yana da littafi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, kana nasu ummatan wahida fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizana wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi maktalafu fi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Ubangiji Ta'ala ya saukar da littattafai tare da annabawansa, ma'ana kowane annabi yana da littafi da Allah ya turo shi da shi. Kenan a jumulce sai ka yi imanin da kowane annabi yana da littafi. Tunan wanda Allah ya bayyana sunayensu, mu tabbatar da cewa sunayen littattafai ne wanda Allah ya saukar. Sannan kuma abu na gaba, mu yi imani da cewa duk abin da yake cikin waɗannan littattafai gaskiya ce daga wajen Ubangiji Subhanahu wata'ala, wanda ba a canza ba kenan Alkur'ani, wanda shi da mun canzawa baya shiga shi. Amma irin waɗannan littattafai irin su At-Taura wanda ake yawo da ita a yau da Injila, to mun yi imanin abinda ba a canza ba cewa gaskiya ne, amma ainihin littafin da yake hannunsu ba za mu yi imani da cewa At-Taura ce ko Injila ce. Me yasa? Saboda canzawa ya shiga cikin wannan littafin, an canza abubuwa da dama. Amma mun yi imani da cewa At-Taura littafi ne wanda Allah ya saukar ma Annabi Musa, Injil littafi ne wanda Allah ya saukar ma Annabi Isa. Amma cewa littafin da yake hannunsu, mun yi imani cewa daga wajen Allah ne yake, a saboda littafi ne wanda sun yi wasanni an canza shi, an canza abubuwa da dama a cikin shi. Wanda muka san ba a canza ba yayi daidai da abin da yake cikin Alkur'ani, domin imani da cewa aya ce wadda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya saukar da ita. Wannan kenan abin da ya shafi imani da littattafai. Shi ne ya ce wa kutubihil munzalatil mubahara, wato da littattafansa al-munzalati, waɗanda suke abin saukarwa al-mubahara, waɗanda suke ababen tsarkakewa. Sai ya ce wa rusulihil hudati lil anami, wato ya ce hakanan imani da manzanninsa al-hudati, waɗanda suke masu shiryar da bayi. Shirye suwa a nan ita ce hidayatul dilala wal irshad, yin bayani a nuna maka hanya ta ƙwarai, a nuna maka hanya ta banza, kuma a nuna maka wadda ta dace ka bi. In ka bi ta, ga inda za ta taka burki da kai a gobe kiyama, ita ce aljanna. Sannan kuma ga hanya ta banza, wal iyazu billahi, wanda in mutum ya bi ta ba inda za ta taka burki da shi face wuta. To irin wannan hidaya shirye suwa Allah ya mallaka ma manzanni na su ma bayi bayanin cewa ga hanya ta ƙwarai wadda ta dace a bi, kuma ga hanya ta banza wadda ba ta dace ba a bi. Amma hidayatul tawfiq, na'ama bawa dace game da karɓar gaskiya da binta, wannan abu ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wata'ala, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa laisa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. An gane ko laisa alayka hudahum, Ubangiji ta'ala yace shiryar da jama'a ba a kanka ba yake, ma'ana ba abu bane ba wanda yake kanka ba, kai sabaka shiryar da wanda Allah bai yi nihin shiryar da shi ba. Kamar yadda can yace innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin, lalle kai baka iya shiryar da wanda kake son shiryuwarsa, sannan dai Ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa, kuma shi ya fi kowa sanin waɗanda suka cancanci shirya. To shi ne anan ya ce wa rusulihi, hakanan yin imani da manzannin Allah al-hudati, wato masu shiryar da jama'a. Lafazin al-huda jam'i ne na hadi, hadi kenan mai shiryarwa. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wa likulli qaumin hadi, shi ne ya ce al-hudati masu shiryarwa, masu shiryarwa lil anami ga bayi, min gairi tafriqin, mana yace ba tare da bambanta tsakanin manzannin Allah ka yi imani da wani, wani ka kafirce masa, kamar yadda Yahudawa sun yi imani da Annabi Musa, sun kafirce ma Annabi Isa, sun kafirce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda su wato ƴan mushan sun yi imani da Annabi Isa, sun yi imani da Annabi Musa, amma sun kafirce ma cikamakin manzanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne malam ya ce min gairi tafriqin, ba tare da bambanta tsakanin manzannin Ubangiji, kamar yadda ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba ma bambanta tsakankanin dire da ɗaya daga cikin manzannin Allah, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqa wa atadna lil kafirina adhaban muhina. Su wato waɗanda suke kafirce ma Ubangiji, suke kafirce ma manzanninsa, su ne suke raba tsakanin manzanni su yi imani da wasu, su kafirce musu. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne kafirai tabbas, sannan kuma Ubangiji ta'ala ya tanada musu azaba ma'abuciyar wulakanci. Idan mutum ya yi imani da manzannin Allah gaba ɗaya, ya ware manzo ɗaya ce bai yarda da shi ba, to gaba ɗaya imanin shi da sauran manzanni bai tabbata ba. Don haka Ubangiji ta'ala yake faɗa kazzabat qaumu nuhin lil mursalin, qaum nuhi lil mursalin mutanan annabi nuhu sun qaryata manzali kaga annabi nuhu kai suka qaryata amma sai Allah yace sun qaryata wato manzali gabaɗe saboda manzo dai in ka qaryatar da shi to damkar ka qaryatar da manzali ne gabaɗe to shine anan malam yace min gairi tafriqin wato ba tare da bambanta tsakankanin manzali na ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wala ihamin yace kuma ba shine yace wala iham yace kuma ba tare da wato wani zato ne ake ni da iham shine jami na an ciro shi ne daga alwaham alwaham shine kai zaton abu ka ba da shi ka fahimce shi akan kuskure kenan tabbas manzanni na ubangiji subhanahu wataala masu shiryar da bayi ne kuma imani da su shine imani da su gaba daya sannan kuma ba tare da bambanta tsakankanin su kenan imani da manzannin ubangiji subhanahu wataala farko shine sai mun yi imani da cewa ubangiji ta'ala ne ya zabe su ya aiko su sannan kuma sai mun yi imanin cewa masu gaskiya ne masu rukun amana ne sannan kuma sai mun yi imanin cewa manzannin Allah gaba ɗayan su sun zo ne domin kiran jama'a zuwa kadaita Allah a cikin ibada sannan kuma sai mun yi imanin cewa manzannin Allah subhanahu wata'ala gaba ɗayan su suna da wata sifa wanda Allah ya siffanta su da ita shine rukun amana ma'ana duk abin da Allah ya dora musu na sako sun isar da shi kamar yanda ya azza musu sannan kuma sai mun yi imani da manzannin Allah gaba ɗayan su da wanda Allah ya ba mu labarin su da wanda bai ba mu labarin su a cikin alqur'ani ya ambata mana 25 daga cikin manzannin sa kamar yanda in ka koma wa tilka hujjatuna zaka samu 18 daga cikin su sauran kuma sai ka neme su a cikin sauran ayoyi farko dai akwai annabi Adam alaihi salam sannan akwai annabi Nuhu sannan akwai Idris sannan akwai annabi Hud sannan akwai annabi Salih biyar kenan sannan Ibrahim alaihi salam shine na shida sannan akwai Isma'il na bakwai sannan Ishaq da takwas sannan akwai Yaqub tara kenan sannan akwai Yusuf alaihi salam goma sannan akwai annabi Lut 11 sannan akwai annabi Shu'aib sannan akwai annabi Yunus 13 sannan annabi Musa 14 sannan dan uwansa Harun kenan 15 sannan akwai Ilyas 16 sannan akwai Zakariya 17 sannan akwai Yahaya 18 sannan akwai Ilyasa wato 19 sannan akwai Zulkifl 20 sannan akwai annabi Dawud sannan akwai dan shi Suleiman 22 sannan akwai annabi Ayyub sannan kuma akwai annabi Isa alaihi salam sannan kuma akwai cikamakin wato manzanni Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo a cikin alqur'ani kenan manzannin Allah sune 25 waɗannan 25 sai mun yi imanin cewa gaba ɗayan su manzanni ne na ubangiji subhanahu wataala wanda kuma Allah bai ba mu labari game da su kuma su ma mun yi imani da su saboda wannan hadisi ya inganta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa adadin annabawa 120,000 adadin manzanni 313 Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa da ya inganta hadisin ya yi bayanin cewa hadisin bai ci karo da fadar Allah subhanahu wataala wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqasasuhum alay an gane ko baya cin karo da wannan hadisi da yake bayani game da adadin shi hadisin adadin ne yake bayyanawa amma kuma manzannin wasu Allah ya ba manzon shi labari wasu kuma bai ba shi ba labarin su amma adadi ya fada masa kenan 120,000 adadin manzanni 313 to an sanar da shi wasu kuma ba a sanar da shi ba wanda aka sanar da shi sune Allah ya bayyana mana kenan ga sunan a cikin alqur'ani 25 daga cikin su shine kenan yace wa rusulil kirami wato shine yace kenan shine yace wa rusulihil hudati wato da hudati lil anami yace da manzannin sa al hudati lil anami wadanda suke masu shiryar da bayi shine sai yace min gairi tafriqin wato ba tare da bambanta tsakankanin su wala ihamin yace ba tare da wani zato ba ma'ana tabbas haka ne sai yace awwaluhum nuhu farkon su shine annabi nuhu bila shakkin ba tare da kokonto ba farkon manzanni shine annabi Nuhu alaihi salam kama anna muhammadan yace kamar yanda annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam lahum kad khatama, da shine Allah ya cike turo manzanni, kenan shine karshen manzanni, babu wani manzo bayan shi, babu wani annabi bayan sa. Sai yace wa khamsatun minhum, biyar daga cikin su ulul azmi al-ula, wato sune ma'abuta himma da kokari, kenan masu jimiri wanda ba gudu ba ja da baya. Shine yace ulul azmi al-ula sune kenan ulul azmi wadanda fi suratul ahzab, Allah ya ambata su a cikin suratul ahzab a fadar sa, wa iza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. Anan Allah ya zano su guda biyar. Farkon shine yace wa minka, kina addinin yahudu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mukhatab bi hadhihi al-aya. Sai yace wa min nuhin, annabi nuhu nabi kina, wa ibrahima uku, sai yace wa musa wa isa. Haka sai yace wa shura tala, da suratul shura wadda take biyar suratul ahzab, ubangiji ta'ala ya fada shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa ana aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi sai shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha. Kaga anan an ambata annabi Nuh. Sai aka ce wallazi awhayna ilayka, ad-damir yaqulu ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Sai ce wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa, shine yace wa shura, da suratul shura tala wadda take biyar suratul ahzab, ubangiji ta'ala ya ware biyar daga cikin manzanni wanda sune ake kira su ulul azmi min ar-rusul. Dan insha Allah za mu dakata kenan girshiki daya biyu suka rage daga cikin girshikan imani guda shida, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.